Hukumar NAMED dai ta bayyana cewa hasashen sauyin yanayi na bana zai shafi bangarori da dama na tattalin arzikin ƙasa ta fuska daban-daban. A cewar NAMED, ruwan sama zai sauka da wuri a cikin watan Maris a yankunan kudu maso kudu masu iyaka da teku, waɗanda suka hada da jihohin Bayelsa, Rivers da Akwa Ibom, sai kuma daga cikin jihohin yankin arewa da suka hada da Sokoto, Kebbi, Zamfara, Kano, Katsina, Jigawa, Gombe da kuma Borno daga watan Yuni zuwa watan Yuli. Farfesa Mansur Bako Mutazu da ke zama shugaban hukumar NAMED ya yi ƙarin haske akan wannan muhimmin batu, yana mai cewa
wurare za a samu ruwa mai ƙaranci da kuma wuraren da suke kusa da fadamu da bakuna bakin rafuka akwai yiwuwa za a samu ambaliyar ruwa, musamman kamar abin da ke faruwa a Najeriya. Yawanci ambaliyar ruwan mu yana faruwa ne a birane saboda gine-gine da ake yi ba bisa ka'ida ba a kan magudanar ruwa. Sannan kuma akwai shi idan damuna ta fara akwai fari da ake fama da shi wanda ake ce ma dry spell. So shi ma cikin hasashen mu ya nuna cewa a watan Yuni da watan Yuli na 6 da na 7 a wasu bangarori na Katsina da Borno da Yobe da Kaduna da FCT za a samu wannan. Sannan kuma August break watan ɗan tsikon ruwa da ake samu a kudu maso yamma ta Najeriya bana ma za a samu amma bai zai kai tsananin bara ba.
A baya dai gwamnati da masu ruwa da tsaki sun sha ɗaukar matakan kare al'umma don takaita aukuwar iftila'i da ke zuwa da sauyin yanayi. Haka kuma ministan sufurin jiragen sama ta Najeriya Sanata Hadi Sirika ya ce shekarar 2022 ta zama manuniya ga ƙasar kuma babban darasi sakamakon irin tsananin asarar rayuka da dukiyoyi da ambaliyar ruwa ya haifar a wasu yankuna na sassan ƙasar. Yana mai cewa a dalilin haka ne yasa aka fidda kundin bayanan hasashen yanayi na bana akan lokaci.
Can baya muka yi irin wannan abubuwa wasu amma har sai muka yi watan Maris da Yuli ba. Amma tunda abin ya kasance haka muke ganin ya kamata a murmutsu abin kusa-kusa a yi a cikin watan Janairu yadda kami waɗannan abin su ta kama al'umma mun riga mun ba su bayanan abubuwan da suka iya faruwa a gaba da hasashe. Kuma gwamnatoci daban-daban tun daga ta tarayya zuwa ƙaramar hukuma zuwa jihohi mun ba da waɗannan bayanai mun buga littafi da ƙasidoji da mujallu da cikin harsuna da daban-daban. A duka dan a waya mu mutane da kai.
Wasu kasashe da ke da makwabtaka da Najeriya kamar Jamhuriyar Nijar da Gambia sun bayyana aniyarsu wajen amfani da hasashen da hukumar NAMED ta fitar don tunkarar duk wani cikas da ka iya zuwa da sauyin yanayi a bana. Babban director a ma'aikatar yanayi ta Nijar, Kacalle Lawan Kaciya, ya bayyana cewa
sauyin yanayi kusan dai a cikin West Africa kusan dai abin da iri guda ne. Kusan yawancin lokaci ba akwai ƙarancin ruwa kuma akwai abu na biyu na kita akwai wanda yake sa ana samun ambaliyar ruwa. To kaga waɗannan biyu su ne matsala babba wanda suke tattare da sauyin wani yanayi a nan gurinmu na West Africa da Sahel. To saboda shi ne ya kamata lallai mu zangi aiki da wanga hasashe, amma an ce za a samu fari an san dabarar da za a yi inda fara da manace.
An dai buƙaci al'umma da su yi amfani da bayanan kundin hasashen sauyin yanayi na hukumar NAMED wanda aka fassara cikin manyan harsunan ƙasar wajen ɗaukar matakai da suka dace da wuri da kuma rage raɗaɗin asaran da ake samu sakamakon matsanancin yanayi a Najeriya. Shamsiyya Hamza Ibrahim, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.